Sashen Hausa na Murar Amurka ne yake magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma mita 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa kan mita 102.5 da ke birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM na Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalal da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk fadin duniya a duk lokacin da ake so ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a sauraro assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Baba Yakubu Bakiri muka sake dawowa a shirin mu na dare daga nan sashen Hausa na Murar Amurka a Washington dake gundumar Columbia. A gobe Laraba ne rahoton tattalin arzikin Najeriya mai cike da fargabar komada zai bayyana musamman game da hawa da saukar farashin danyen man fetur da ma botsarewar tsakirin Niger Delta.
Wani masanin tattalin arziki Josh Ashburn mazaunin Birtaniya ya ce waɗannan abubuwa su ne suka zuke wa tattalin arzikin Najeriya ruwa a jiki.
In Q2 the manufacturing sector will have gotten even worse and
a cikin kwata biyu na ƙarshen shekara masana'antun za su shiga halin ni'asu.
A shirin mu na la'asar da muka yi dazu kakakin shugaban ƙasar Najeriya Malam Garba Shehu ya ce ƴan fafutukar nan na kwato ƴan matan Chibok daga hannun Boko Haram sukan ƙara iza wuta ga lamarin. Shi kuma
ba ita wuta bane sai idan ita Zara Buhari na hannun ƴan ta'adda za a bata lokaci. Ai wannan magana tun lokacin shi wancan shugaban kasa muka yi cewa ana nuna bambanci.
Dr. Iman Cho kenan na kungiyar Bring Back Our Girls. Haka zalika yau zamu karbi wayoyinku don jin ra'ayinku game da yadda ya kamata Najeriya ta bullo sulhuntawa da ƴan ta'addar nan masu tada kayar baya da ma ƴan Boko Haram.
Assalamu alaikum jama'a. Amurka da India sun ba da sanarwa a yau Talata cewa za su hada kai su yi aiki da juna wajen yaki da akidocin ta'addanci. Ministan harkokin waje India Sushma Swaraj shine ya fada wa manema labarai a birnin Delhi cewa kasashen nasu guda biyu masu bin tafarkin demokradiya za su kara kaimi wurin inda za su yi musayar bayanai na leƙen asiri musamman ma wurin kulla yarjejeniyar musayar bayanai akan sanannun ƴan ta'adda da kuma ma waɗanda ake musu zaton ƴan ta'adda ne. Shi ma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya jaddada cewa gwamnatocin ƙasashen guda biyu sun amince da fito da wani sabon tsari na hana ɗabi'ar aikata laifuka ta yanar gizo don rage miyagun aiki da ake aikatawa a duniyar gizon. Gabaki ɗaya ministoci da jami'ai na India da Amurka sun jaddada cewa yanzu ne suke buƙatar dangantaka da junansu wanda ya faɗaɗa a cikin wannan lokaci, abinda yake cewa yanzu ne ake buƙatar wannan abu fiye da kowane lokacin.
Wani bam da ya fashe cikin wata mota kusa da fadar shugaban ƙasar Somalia a babban birnin ƙasar Mogadishu ya kashe akalla mutane 20 kuma ya jikkata sama da mutane 30 a cikin jama'a inda abin ya faru. Jami'an tsaron fadar shugaban ƙasa a birnin na Mogadishu sun shaida wa VOA wato Muryar Amurka cewa wata mota ce mai tsananin gudu ta nufo su suka yi harbin bindiga a kan iska na gargadi, amma sai da motar ta ki tsayawa nan suka bude mata wuta inda motar da take dauke da bam ta fashe. Motar ta yi karo da bango na wani ginin hotel da ake kira SYL wanda wacce ta ke kusa da ginin fadar shugaban kasa. Daga cikin waɗanda suka sami rauni akwai har da ministocin kasar guda biyu da wakilan majalisu guda biyu da kuma ƴan jarida guda biyu wanda suke cikin hotel din a lokacin da fashewar ta auku. Kungiyar Al-Shabab ta saba kai ire-iren waɗannan hare-hare a hotel din ko kuma gidajen hotel musamman wannan na Mogadishu wanda jami'an gwamnati suka saba yin tarukan su na kungiya a ciki. Ƴan kungiyar da suka kai harin a wannan hotel na SYL a cikin wannan lokaci sun taba kai irinsa a watan Fabrairu da ya gabata, harin da ya sanadiyar mutuwa akalla mutane 9.
Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka Washington DC. Shugaban Faransa François Hollande ya soki lamirin yaki da sojojin Turkiya suke yi a arewacin Siriya, inda yake cewa take-taken su a wurin na taimakawa wajen rurrutu wutar. Hollande ya nanata yau Talata cewa akwai buƙatar gaggawa na kawo ƙarshen rikicin a Siriya kuma a koma kan teburin tattaunawa. Kalaman nasa suna zuwa ne kwana ɗaya bayan da sakataren ma'aikatan tsaron Amurka Ash Carter ya kira ga Turkiya da su mai da hankali wurin yaƙi da ISIS kuma su daina tada rigima da rundunar kurdawa masu kawance da Amurka wadda ke fafatawa da kungiyar ISIS a Syria.
A yau Talata ne majalisar dinkin duniya ta daga adadin mutanen da aka kashe a Yemen inda a cikin watanni 18 da suka gabata inda tace yawan su ya kai mutane 10,000 yayin da fadar ke ci gaba da kuma jefa miliyoyin ƴan Yemen a cikin matsala na tsananin buƙatar taimakon agaji. Shugaban tsare-tsare na cibiyar bada agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya Jami McGoldrick ya tace tana yiwuwa waɗannan alƙaluma su mafi haka bayyana nan gaba. Kafin yau Talata, jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya suna faɗin aƙalla mutane 6,000 ne suka mutu a cikin wannan yaƙi da aka yi tsakanin ƙungiyar ƴan tawayen Houthi da mai goyon bayan Iran da kuma sojojin da ke biyayya ga gwamnatin shugaban Abdul Mansur Hadi. Ko bayan wannan yakin basasa da ya kunshi hare-hare sama da karkashin jagorancin Saudi Arabia don taimakawa gwamnatin Yemen, tana kuma fama ne da hare-haren ƴan tsagira ciki har da waɗanda abin da ya faru jiya a birnin Aden mai tashoshin jiragen ruwa da ke kudancin ƙasar. Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. A gobe Laraba ne rahoton tattalin arzikin Najeriya mai cike da fargabar komada zai bayyana, musamman game da hawa da saukar farashin ɗanyen man fetur da ma botsarewar tsigirin Niger Delta. Ga rahoton wakilinmu na sashin Turanci Christine daga Najeriya, wanda abokin aikinmu Nazir Ahmad Hausawa ya fassara kuma zai karanto.
A gobe Laraba a hukumance, Najeriya za ta ba da rahoton ɗaya daga cikin kashin rahotannin shekara wanda ake tsammanin yana tattare da komadar tattalin arziki. Ƙasar da take a da sahun gaba na ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka tana ta faɗa da laulayin hawa da saukar farashin gangar ɗanyen man fetur a duniya. Wakilin sashen Turanci na muryar Amurka a Najeriya ya haɗo mana rahoton da ya yi kan yadda ya kamata a bullo wa lamarin don daidaita Najeriya bisa tafarkin tada komadar. Stella Adebayo, wata mai sana'ar sayar da curin biredin Larabawa mai dunkule da nama da dankali a ciki da aka fi sani da shawarma ce, a wani gidan cin abinci a Sokoto da ke arewacin Najeriya, wacce kuma tuni ta canja farashin da ke kan takardar da ake zabar abin da za a zo ci a shagon abincinta.
Like the price of chicken fillets that we normally buy for the shawarma.
Farashin salam naman kaza da muke amfani da shi ya tashi, shi kanshi biredin yin shawarma ya yi tsada, kai hata dankalin da ake amfani da shi wajen haɗin ya yi matuƙar tashin gauran zabi.
Wannan na nufin masu zuwa cin abinci a shagun sun yi ƙaranci kenan, ta haka hawa da saukar farashi a Najeriya yake shafar kwastomomin kayan masarufi. Adadin kasan hauhawar farashin a yanzu ya kai kashi 16.5 daga watan Yuni, wanda haka ne mafi hauhawar da aka gani tun daga shekarar 2005. A Larabar goben ne dai hukumar ƙididdiga ta ƙasar za ta fitar da wannan rahoton, wanda shi ne karo na biyu daga cikin karo na huɗu da ake fitarwa na kowace shekara, ko kuma ce a kowace kwata. Masu tsokaci sun dade suna tsinkayen labarin komadar tattalin arziki da ba zai yi wa jama'a dadi ba. An yi tsammanin tattalin arzikin zai cimma koda kaso 4 daga cikin 10 a kwatar farkon shekarar, a kuma sake samun kwata da za ta biyo baya. A farkon watan nan ne dai asusun bada lamuni na duniya yace Najeriya ta rasa matsayinta kasancewarta ta daya a tattalin arzikin nahiyar Afirka, ta yadda Afirka ta kudu ta doke ta. Babban matsalar da ta ja haka shine faduwar farashin ɗanyen man fetur. Ɗaya daga manyan matsalolin da Najeriya take fuskanta shine matsalar ƴan tada ƙayar baya irin na ƴan tsagirin nan na yankin Niger Delta mai arzikin man fetur, inda abin da ake haƙowa a rana da ya kai gangar miliyan 2,200 ya ja baya zuwa ganga miliyan 1.5 a rana. Sai kuma wata komadar da ta hada da ƙarancin hada-hadar kuɗaɗen ƙetare, wanda da su ne masana'antun ƙasar ke takama wajen sayan kayayyakin masarufi daga ƙasashen waje, tunda an san ƙasar ne da dogaro da kayayyakin masarufin ƙetare. Wani masanin tattalin arziki, Josh Ashburn, mazaunin Birtaniya, ya ce waɗannan abubuwa su ne suka zuke wa tattalin arzikin Najeriya ruwa a jiki.
In Q2, the manufacturing sector will have gotten even worse.
A cikin kwata biyu na ƙarshen shekara, masana'antun za su shiga halin ni'asu. A ɗaya ɓangaren kuma, ayyukan fasa bututun man fetur da tsagirin Niger Delta ke yi zai ƙara tsananta idan har ba a daƙile su ba, wanda hakan zai ƙara dakushe kaifin tattalin arzikin Najeriya.
Asbon ya yi hasashen komadewar tattalin arzikin da aƙalla kaso 3. Fadina Inkera, shugaban ɓangaren bincike na wata kasuwar tattalin arziki ta Vivita Capital Management da ke Lagos, ya ce gwamnati ta yi hoɓɓasa wajen tada komatsar tattalin arzikin ƙasar ta hanyar ƙara farashin man fetur da kuma ƙyale farashin dala ya kwaci kansa. Ya ƙara da cewa Najeriya na buƙatar takatsantsan wajen farfaɗo da tattalin arzikinta da kuɗaɗe kaɗan daga na sarrafa man fetur zuwa cikin Najeriya daga aljihunta.
Muna tsammani gwamnati za ta ɗan jinkirta tsare-tsarenta na shekarar nan bisa la'akari da ƙalubalen kuɗaɗen shigar ƙasar.
To haka a shirinmu na la'asar da ya gabata, kakakin shugaban Najeriya Malam Garba Shehu ya ce ‘yan fafutukar nan na kwato ‘yan matan Chibok wanda suke fafutukar a karɓo ‘yan matan yana ganin cewa suna ƙara iza wutar wannan al’amari, inda shi kuma Iman Shehu na ƙungiyar Bring Back Our Girls yake cewa
ba iza wuta bane sai idan ita Zara Buhari na hannun ɗan ta'adda za a bata lokaci. Ai wannan magana tun lokacin shi wancan shugaban ƙasa muka yi cewa ana nuna bambanci ta yadda yake ɗaukan wannan. Idan ɗiyan masu hannu da shuni ne, akwai yadda za a yi a ga cewa an kwato su daga hannun ɗan ta'adda. Amma tun da waɗannan ɗiyan talaka ne, kuma dama an saba nuna ma talaka cewa talaka ba komai bane a ƙasar nan. Abin da ke bayyana kenan, ai an san hanyoyin da za a iya bi.
Eh to, amma ai suna cewa abu ne da tunda ba wanda ya san takamaimai a ina suke, kaman abu ne lalibi a cikin duhu.
Amma ‘yan ta’adda sun nuna cewa ‘yan matan na da rai, kuma suna so a nemi hanyar da za a daidaita a ga cewa an sako matan. Me yasa ba a so a ɗauki matakan?
To, za an ce za a daidaita har an ce in ma ba za su iya kai tsaye ba, ya gaya mana cewa gwamnati ta ba su damar su kawo wata ƙungiya mai zaman kanta wadda za su iya shiga tsakaninsu da gwamnati.
Ba a hakan nan, ba ‘yan ta’adda ne za su kawo abin nan ba. Gwamnati ne ke da hakkin ta nemi waɗanda za su shiga tsakani. Misalai na nan da yawa. Ko'ina a duniya a cewa gwamnati take da ‘yancin kanta da take da ƙarfin
soji
ita ce za ta koma baya da bar ‘yan ta’adda su biɗi wanda za su shiga musu tsakani.
Kila su ‘yan ta’adda Boko Haram kila suna da rashin yaƙinin cewa kar su zo kila tattaunawa ko a tarab da su ko kuma makamancin haka.
Shi yasa aka ce kila an ba su dama. Ne mi waɗanda za su shiga tsakani, kuma tun ba yau ba, tun gwamnatin wancan Jonathan ƙasashe da yawa sun nuna suna so su shiga tsakani.
Ku yanzu ina matsayin ku to masu fafutuka?
Matsayinmu shine a nemi waɗanda suke so su shiga tsakani don a kwato ‘yan matan.
Amma ba ku ganin ƙoƙarin da gwamnatin take ta yi, kullum ana cewa ga sojoji can sun tafi sun kwato can sun kwato.
Kuna ji cikin maganan da muke cewa mun yaba ma abin da sojoji suke.
Mun ma ji labarin cewa yau kun yi tattaki zuwa fada shugaban ƙasa, me kuka je yi? An ce ma an dakatar da ku, an ce maza ku koma.
Eh, to ka san tun da aka fidda wannan faifan film ɗin da ya nuna cewa ‘yan matan na da rai, muka yi nazari cewa za mu shafe sati biyu muna abubuwa da za su nuna cewa gwamnati ya kamata
ta
ɗauki matakai. So biyu mun yi ƙoƙari mu ga shi shugaban ƙasa don mu yi mishi bayani, an hana mu shiga. Yau ma mun sake komawa don kowane maci muka yi muna akwai bayani da muke bayarwa ma ‘yan jarida, kuma cikin bayanin da muka yi na farko mun ce mun ba gwamnati kwana uku, in ba haka ba za mu sake.
Me yasa kuke son ku ga shugaban ƙasa kai tsaye?
So muke mu gan shi don shi ne shugaban ƙasa, kuma bisa ga mulkin demokradiyya kowane ɗan ƙasa na da ‘yancin ganin shugaban ƙasa.
To, yau ma za mu karɓo yunku, amma yau za mu karɓa ne a kan shin menene ra'ayinku ko kuma ta yaya Najeriya za ta ɓullo wa sulhuntawa da ‘yan ta da ƙayar baya kamar irinsu Boko Haram da ‘yan tsigirin Niger Delta.
Gaskiya dokin karfe kowa ya hau ba zai yi nadama wa haka. Duk karfin mulkin mutum ku ce da shi bai na Allah wa haka. Ku bar agola da tinkaho ya tabbata ba za ya ci gado wa haka. Shugaba ‘yan mugu ne ni gare ba zan yi biyayya wa haka. Ina da tunani na da hankali ba zan shiga tarko ba haka. Ko kura ta rame karna ka ba samu tarihi wa haka. Gari in ba jama'a sarakuna ba sa iya mulki wa haka. Kashin gwiwar kura karna ka ba sa iya wawa wa haka. Ku gayawa mai gammo duniya ba zai iya ɗaukawa haka. Maiki in yayi diya cikin wurin ba za ka ga shirwa ba haka. Ga ungul za ta kitso kuma kanta banga da gashi ba haka.
cin duk na cin kurma wurin fada ba zai cari zaki ba haka muna furci dodo mai yi ba za ya ciri ba haka mai ya hada bari daga dai dan ba sharri wa haka mai ya samu jiya rana to ba za ta yi yawo ba haka mutum yan wawa ne zauren can gaba zai gane wa haka me yasa wai duniya san musan ba za ta yi tabbas ba haka ku sanarwa mai sirfe ba za ta iya sassafa dutse ba haka aikin guguwa ta daukara da karma ni ce gaba haka dan ba ta shiga rungu ba ta cici kusa dan mandawa ba haka iyaye ina da uba na takama ba zan yi gadara ba haka abogan a hannun kuka hakan nake gani bai dacewa haka a kun san dan Hausa ba za ya yi kama da bagwarewa haka waye ce muku wai sata gidan farawa barin cecewa haka me yasa wai jama'a ba su fahimci ikon Allah wa haka mu kun san dan da Musa ba za ya jura kallon raini wa haka a kun kujuru kun san gare ba za a rasa jawabi ba haka ina san dai cewa matsoraci ba zai iya yaki wa haka kun san rariya dai ruwa ba ta iya kima wa haka hakanan ranar wanka ba za a rinka koyan cibi ba haka ku cewa mai yanka ya akai wukar bai wasa wa haka jankare da bakin baki ku bincika ba zai rasa cizo ba haka ajali in ya zo shi kun san mutum ba zai iya dojin ba haka ku ce babba da jaka ya zazzage jakar samu dudu
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Assalamu alaikum, wane ne a Bauchi?
Sunana Umar Musa daga Gongongon.
To, Umar Musa daga Gongongon. To,
kiran da nake yi shine. Daga farko dai an ce za a daidaita da ƴan Boko Haram su guna mata kare ba.
Me yasa?
Muddin aka sake wasu daga cikin su suka koma cikin su. Za a samu matsala fiye da tunani. Ni a gurgurdan nawa shawarin shine a tsaya a yi tsam da rai in sun yadda a yi rehabilitation nasu a hannun gwamnati tabbaci ba za su koma cikin wannan kungiya tasu ba. Muddin suka koma tofan an canza su da yaran nan tsuguna ba ta kare ba shi gaba za a yi da wannan yakin da ake yi da su. So ni a nawa shawarin a bar su a haka kar a yadda da batun canza su ga ƴan matan nan.
To, muna godiya Umar daga Bauchi. Bari mu tafi Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum Malam Kabara.
Wa alaikum assalam. Barka da warhaka malami na Kaduna, wane ne?
Yawa, sunana Abdullahi Lala Stella tashar mota kawo a Kaduna a Najeriya.
To, Malam Abdullahi, barka da warhaka.
Yawa, ya aiki.
Lafiya. Lau, to, muna jinka.
To, gaskiya ma ban goye bayan cewa a yi macanjan wannan fursunoni a ba wa'annan 'yan kungiya wannan 'yan mata a dawo da su. To in aka yi haka kaga ai abinda ake nema ba a samu ba kenan.
Eh, wai magana da muke gaba daya za a ta ina Najeriya kamata bullo yayin irin wannan sulhunce-sulhuncen ba ma wai kawai na maganan Boko Haram ba kamar sunan Delta.
Eh, to kaga wannan Niger Delta ni ina ga ka dubbe yakin da ake yi dole in aka yi za a dawo kan teburi. To amma ni ina son a dawo kan teburi ne kamar na Niger Delta na a zauna a duba a gani me ya cancanta a yi saboda me muna son zaman lafiya ne.
To, mun gode daga Kaduna. Bari mu tafi Katsina. Wane ne a Katsina?
Sunana Najil Ahmad Tijjani Bakori daga jihar Katsina.
To, Malam Najil, muna jin ka, ya ayyuka?
Alhamdulillah, barkan ku da aiki.
Yawa, to muna jin ka.
Ni ra'ayina a gurguje ina ganin cewa gwamnati abin da ya kamata ta yi ita ta zabo in su fitattun mutane da ta aminta da su da nada su a matsayin su ne wakilanta su kuma ɗan Boko Haram idan daga ce suke shirin da suke na tattauna da gwamnati kamar yadda suka nuna a abin nan din faifan da suka fita.
To wannan na ga layin ya katse. To kar a manta muna magana ne akan muna son mu ji shin ta yaya gwamnatin Najeriya kamata ta bullo wa irin wa'annan tattaunawa ne da masu tada kayar baya. Wane ne a Nasarawa?
Kuna magana da Haruna ne.
To Haruna muna jinka.
Haruna da Nasarawa ce doma.
Muna jinka.
Gaskiya kamata shawara na shi ne ko? Ya kamata a yi zama da wannan masu tara kayan baya.
Eh.
Domin a samu mafita domin wannan ƴan matan da a suku.
Eh. To muna
godiya. Domin gaskiya ga Allah, domin shi shugaban kasa muna mishi fatan Allah ya tashi riko, Allah ya sa ya gama rayuwar shi lafiya.
Amin. Mun gode sosai Mala Haruna. Bari mu tafi Katsina. Wane ne a Katsina kuma?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Barka da yamma, an lafiya?
Ya lafiya. Lau wane ne daga Katsina?
Kana magana da Alhaji Haruna inda ƴan tumaki jihar Katsina.
To Alhaji Haruna, muna jin ka, menene ra'ayinka game da wannan maganar?
To alhamdulillah, wato game da wannan daidaitawa da ake son a yi da su waɗannan ƴan Boko Haram, a halin yanzu ma dai kaga su karkashe suke, ba a san takamaiman shi shugaban su ba, balle a ce za a nemi waɗanda za su je su same su. Yanzu aka tashi daidaitawan shin da wani bangaren za tun da sun kasu kashi biyu. Saboda haka yana da kyau ɗan a ce za a daidaitan da su, amma sai an zamu an zanna sosai. A zanna da su bisa teburin shawara su samu wanda suka aminta a daidaita a samu a sako waɗannan ƴan mata.
To mun gode sosai. Bari mu tafi Bauchi. Wane ne a Bauchi?
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Hello?
Hello, wane ne?
Kana tare da Kabiru mai kaji sai Lady.
To Kabiru mai kaji, muna jin ka.
Sakataren kungiyar zaɓen sanka da taimakon jimnalin shekarun hukumar shirin jihar Bauchi Najeriya.
To mun gode, muna jin ka. Me za ka ce game da wannan?
Ni shawari na abin da ke so na gabata a wannan shiri na mauri da kuke yi. Ɗan Boko Haram, su yi wa Allah da ma'aiki su yi haƙuri tage makamansu. Sun rage makamansu a zuwa daidaita da gwamnatin tarayyar Najeriya. Idan akwai matsalolin da ke damun su, ita gwamnati ko ta sauwa su magance wannan matsalolin a zanna lafiya, shi ne kowane ke ganin abin da ya kamata a yi a Najeriya.
To mun gode sosai. Wane ne a Zaria?
Abdulhamid ne, Abubakar daga Kwarbe Zaria City.
To ya Najeriya za ta yi da maganan sulhunta da ƴanta da ƙayar bayan kowane ɓangare ma a Najeriya?
To ai su abinda suke nema ga shugabannin su, an ce waɗannan shugabanni ne su ce a ba su bane, su ce waɗannan suke so. To ai ba a san yadda za a yi haɗa kansu ba, bai kamata suna haka ba. Ya kamata a ce an haɗo kansu dukansu gaba ɗaya, sai a ce ga wannan shi ne shugaba, sai a zauna don a samu a warware magana.
Kudu da Arewa?
Kowa da kowa. A Arewa, ƴan kudancin dai a zo a kira su, a zo a zauna a yi sulhu, a ce su wane ne shugaba, kun yarda da su? Eh, mun yarda da su. To idan Allah a yi sulhu, kowane ya kwarege ya fi ma juna, a ci gaba da yanda ake da.
To
ya sa Buhari ya zama lafiya.
To an yi maganan kila ma ba za su iya zama ba su kawo ƙungiyoyi, me ra'ayinka kai?
To ra'ayi na su kawo ƙungiyoyin, to ba ka ga sun kawo da face? Akwai wani wanda suka kawo suka ce shugaban su, kuma sai suka zo suka ce a shi ba shugaban su bane, sai wannan ya zo ya ce shugaban, sai su ce a ba shi bane.
Ya Najeriya za ta yanzu to
na gobe daban.
To mun gode sosai, saboda lokaci ba za mu iya ci gaba. Mun gode kwarai. Abdullahi daga Zaria. To nan dai muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinku, sai kuma a biyo mu.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yaƙi bai ƙare ba a wajen mutanen da ke zaune a wuraren da aka yi rikice-rikice, ko da kuwa an aje makamai kuma an rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya. Ramuka da kuma nakiyoyi da basu tashi ba game da burbushin ragowar yaƙi wanda mayakan juyin juya hali na ƙasar Colombia da kuma gwamnatin ƙasar ta Colombia suka dasa yayin rikicin, ya zama cikas don tabbatar da daidaituwar al'amura da tada komada na tsawon lokaci. Miliyoyin hektoci ne abin ya shafa, wanda hakan ya hana manoma da makiyaya su yi kiwo ko noma a waɗannan filaye. A yankuna da dama a kasar Colombia, tafiye-tafiye sun zama tashin hankali saboda mafiya yawan hanyoyin an lullube su da nakiyoyi, kuskuren taku ɗaya kacal kan iya kawo ƙarshen rayuwar mutum. Al'amuran yau da kullun kamar su saro ice ko tsunko ƴaƴan marmari a dazuzzuka da za a sayar a kasuwa, ko kuma ratsawa ta cikin filaye ya zama tashin hankali domin yana da hatsarin gaske. Yara ƙanana da yawa sun rasa rayukansu, wasu kuma sun rasa hannuwansu yayin wasan ƙwallon ƙafa akan hanyoyi da dama sakamakon nakiyoyin da aka binne. Kasar Amurka da ta Norway sun daɗe tare wajen haɗa kai don lalata nakiyoyin da aka binne a ƙasa da waɗanda ba su tashi ba. Wannan haɗaka ta taimakawa wajen tserar da dubban rayuka da kuma gina garuruwan bayan tashe-tashen hankula a duniya. A watan Fabrairu ne ƙasashen guda biyu suka samar da ƙungiyar haƙo nakiyoyi ta Colombia, shirin da ya taimakawa Colombia wajen kakkaɓe nakiyoyi da kuma ragowar yaƙin da ya haura shekaru 50 ana yinsa. Wanda aka ƙare shi bayan yarjejeniyar zaman lafiya da aka gabatar a ranar 25 ga watan Agusta. Tun daga wannan lokaci ne ƙasashe 22 tare da ƙungiyar Gamayyar Turai suka mai da kai akan wannan shiri. A ƙarshen watan Yuli, ƙasashen guda biyu da suka yi gamayya suka kafa shirin Amurka da Norway na tono nakiyoyi, shirin da zai taimaka wajen share wuraren da aka kwato daga ƙasashen Siriya da kuma Iraki daga hannun ISIL. Karamar sakatariyar Amurka akan harkokin tsaro da makamai na ƙasa da ƙasa, Rose Guatemala, ta rubuta a shafin labarai na yanar gizo, bayan gamayyar da haɗin kai na ƙasa da ƙasa na da matuƙar amfani, muna da buƙatar duk wani taimako da za mu iya samu don warware matsalar nakiyoyi da ramuka da ake binnewa yayin yaƙi. Shirin na Colombia ya nuna yadda baiwa abokanan mu'amala da dama yake da muhimmanci, wanda ya haɗa da gwamnatoci, ƙungiyoyin agaji masu zaman kansu, da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu a yunƙurin share nakiyoyi da aka binne. Haɗin gwiwa da ƙungiyoyin yankuna masu zaman kansu zai iya samar da sababbin shawarwari da za su iya taimakawa wajen cire nakiyoyi da aka binne ba tare da sun tashi ba a wurare da kuma ƙasashen da aka yi tashe-tashen hankula. Guatemala ta ƙara da cewa, taimakon ƙasa da ƙasa ba lallai sai daga wurin gwamnatoci ba, yana taimakawa wajen ceto rayuka da jikkata da ke faruwa bayan yaƙi. Haka kuma ƙungiyoyi gami da 'yan kasuwa za su iya aiki tare domin ganin al'umma sun taka ƙasa lafiya cikin kwanciyar hankali. Shirin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin muryar Amurka.
To yanzu kuma bari mu je ga Baba Yakubu mu ji labarai amma a takaice.
Amurka da India sun ba da sanarwa a yau Talata cewa za su haɗa kai su yi aiki da juna wurin yaƙi da aƙidojin ta'addanci. Ministan harkokin wajen India Sushma Swaraj shi ne faɗawa manema labarai a birnin Delhi cewa ƙasashen nasu guda biyu masu bin tafarkin demokuraɗiyya za su ƙara ƙaimi wurin musanyar bayanai na leƙen asiri, musamman ma wurin ƙulla yarjejeniyar musanyar bayanai a kan sanannun 'yan ta'adda, ko kuma ma da waɗanda ake musu zantun 'yan ta'adda ne. Shi ma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya jaddada cewa gwamnatocin ƙasashen guda biyu sun amince su fito da wani sabon tsari wanda zai hana ɗabi'ar aikata laifuka ta yanar gizo don rage wasu miyagun ayyuka da ake yi ta duniyar gizo. Wani bam ya fashe a cikin wata mota kusa da fadar shugaban ƙasar Somalia a babban birnin ƙasar Mogadishu, inda ya kashe mutane aƙalla 20 kuma wasu suka jikata da suka fi mutum 30 a cewar jami'an tsaro. Jami'an tsaron fadar shugaban ƙasar sun shaidawa VOA cewa wata mota mai tsananin gudu ta nufo su kuma suka yi harbin gargadi a iska, amma sai motar ta ki tsayawa, to nan ne fa suka buɗe wuta akan wannan motar inda bam ɗin ya fashe. Motar ta yi karo da bangon wata gidan otal ta SYL hotel ce wacce ke kusa da gidan fadar shugaban ƙasar. Shugaban Faransa François Hollande ya soki lamirin yaƙi da sojojin Turkiyya ke yi a arewacin Siriya, inda yake cewa take-takensu a wurin yana taimakawa wajen ruruta wutar. Hollande ya nanata a yau Talata cewa akwai buƙatar gaggawa na kawo ƙarshen rikicin na Siriya.
To da takaitattun labaran shirin namu na dare kammala, sai da safe za a ji abokan aiki. Amma kafin mu yi sallama, muna mika sakon ta'aziyarmu ga rasuwar Umar Tela na gidan ladanin Sultan Bello a unguwar Sarkin Musulmi a Kaduna. Allah ya ji kansa. A madadin Baba Yakubu Kiri da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da ma injiniyan mu na yau, ni Usman Ahmad Kabara a nan sashen Hausa na Murya Amurka, muke cewa mu zama lafiya, sai Allah ya kai mu.